Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin Shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 25-31 da kuma 41 Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin masu zaman kansu da suka hada da Niya, Sarauniya da Fara'a kana kuma masu sauraron mu a kasar Ghana za su iya zuwa Alfa Radio don sauraron mu haka kuma za a iya lalubo mu a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatar da shirin
Abdulaziz Adili Toro
da ni Yusuf Aliyu Harande
to jama'a rana Alhamis rana ce dai da muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi kiwon lafiya zamu duba waɗannan irin nasarori aka samu a fannin kiwon lafiya tun daga samun yancin Najeriya shekaru 59 zuwa yau
to kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a ji lafta wani katotun asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abinda za su lura da mutane kiwon lafiya sosai
za ku ji karin bayani wannan tattaunawar daga bisani zamu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ire-iren nasarori da aka samu a fannin kiwon lafiya a yankunan ku lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 202 205 5655 kada manta sai a sa alamar tarawa a farko
amma kafin ku ji duka waɗannan zamu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan
wai kuwa an samu wasu ci gaba a fannin kiwon lafiya a yankunan ku cikin shekaru 59 da Najeriya ta sami yancin kai tambayar da muka yi muku kenan a shafin mu na yanar gizo inda kuka amsa muna da haka
to malam Yusuf sakon mu na kafo ya hito daga Mansur Baburo na fada tare da Tasiu Ismaila Zita Gozaki suka ce baki daya salamu yau da gobe fatan alheri a gare ku tabbas an samu ci gaba ta fannin kiwon lafiya a shekaru 59 da samu yancin kan Najeriya
to shi kuma kaga wannan cewa yi toro mun taka liman ture ta cewa kwarai kuwa an samu ci gaba sai dai ya kamata ce ci gaban yafi haka amma dai shekaru 59 kenan da suka gabata babu ko asibitoci a ƙauyukan mu amma yanzu akwai asibitoci akwai babbar asibiti a garin Tereta kana kuma da waɗansu dakunkunan shan magunguna a kowace gunduma
sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Alhaji Saminau Daura Saminau ya ce salamu biyu Hausa yau da gobe a Najeriya shekaru 59 da samun inci lafiya ita ce kashin bayan komi da yanda ake kula da rigakafin folio shan inna haka ake kula da sauran cututtuka da kwalliya ta biya kudin sabulu
to kaji shi kuma nashi ra'ayin kenan to bari mu duba wannan LB mai nama ya da gungume to lalle ina ganin ya da gungume a jihar Bauchi da shi da Bilkisu Tajuddin tare da Hawwa na Bardo suka ce salamu yau da gobe hakika mu yankin mu na jihar Bauchi mun samu ci gaba a fannin kiwon lafiya ku tashi lafiya
to kaga sakon Alhaji magari ya bambanta da na Alhaji mai nama shi yace sosai kuwa domin shekaru 59 da suka wuce ba mu da isassun asibitoci amma yanzu alhamdulillah sai dai fatan Allah ya ba mu lafiya
wato shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa gaskiya anan inda nake da sauraron rina a Kaba domin a ƙauyen mu sai an kai hankali sai wato yana nufin sai an kai ruwa rana kamun a iya zuwa ma asibiti da dama mutane ba sa samun wani wadataccen kayan lafiya hasali ma sai an yi tafiya zuwa wani gari domin asibiti ko bukatar da take da ta danganci asibiti
sai kuma sakon mu na ƙarshe fito daga Alhaji Kabiru Highlander yace da farko dai zanyi mana addu'ar Allah ya ƙara mana lafiya cewa ko kuma samu yanda muke so a bangaren kiwon lafiya zance muna da sauran rena a Kaba ku tashi lafiya
to mun iyaka bana zamu doka kenan sai ku ci gaba da aiko muna da sakonnin naku
jama'a cikin wannan satin ne Najeriya ta yi bukin cika shekaru 59 da samun incin kai amma har a yau dubban mutane na rasa rayukansu a dukkan shekara sakamakon rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya kasar wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta hada muna rahoton musamman akan wannan rana
Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana kiwon lafiya a matsayin yanayin lafiyar dan adam da suka hada da lafiyar jiki kwakwalwa da mu'amalar sa a tsakanin al'umma Kwararru sun yi nazarin cewa tun shekara ta 1950 Najeriya ta samu inganci a bangaren kiwon lafiya. A shekaru 59 da Najeriya ta samu yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, an samu sauye-sauye masu inganci a bangaren kiwon lafiya. A cewar Dr. Alkali Zakari, Najeriya ta samu ci gaba wajen samar da asibitoci.
Gaskiya an samu nasarori na farko akwai asibitoci da yawa. Na federal government da kuma state government suna bude asibitoci da yawa da su local government akwai asibitoci da yawa but the problem is maganan ma'aikata za ga an bude asibiti an bar shi a daji ba ma'aikatan da za su rona wurin ba drugs that's the only problem amma ba haka ba government na kokari
akwai tsare-tsare da hukumomi suke kawowa musamman na alluran rigakafi da sauransu kana ga kamar shi ma yana da tasiri wajen tabbatar da kiwon lafiya a Najeriya
yana da tasiri sosai but the one da akwai reason why ma mutane cewa ga amfanin rigakafi don wani in kaji za a yi rigakafi sai ku gan abun da suke tunani da bom ana sa hana su aihuwa ana so a kashe musu abun aihuwa
wadanne hanyoyi ita gwamnati za ta bi don samar ma 'yan Najeriya kiwon lafiya mai inganci
na farko training wanda suka yi a dinga horar da mutane then ba horarwa kawai na aikin asibiti ba wanda za su dinga shiga kauyuka ana waya ma mutane kai ga abun da gwamnati yana so yi game da lafiyanku
to su al'umma suna da haƙƙi su ma a kansu don tabbatar da lafiyansu
an ce rigakafi ya fi magani to wayannan abubuwan ya kamata su mai angwani su dinga hada kai da yara su samu mataki wanda zai dinga nuna musu maganan tsafta na anguwa ba wai sai a ce ranan sanitation ba shawara da zan ba gwamnati nan in those days akwai abin da ana kira duba gari wanda suna ana training nasu su bi gida-gida ana gama mutane amfanin tsafta tunna so gwamnati ya saki dawo da irwaya na abubuwa
Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a nahiyar Afirka kuma bayanai sun nuna da cewa har iyau kasar na fama da mace-mace da cututtuka da suka hada da zazzabin cizon sauro polio tarin fuka cutar typhoid sankarau da dai sauransu wasu da nazanta da su sun shaida mun rashin isassun ma'aikata a asibitocin Najeriya na haddasa komo baya wajen samar da ingantaccen lafiya wa 'yan Najeriya
sunana Jamilu Ibrahim dan kawo game da batun maganan kiwon lafiya ba a same shi ba gaba daya ko ni da kaina na dauki matana zuwa asibiti na je a rana doktor asibitin da gefen aihuwa na mata a rana mutane 20 ne kawai ke gani ya gani ya gama aikin sa kenan kin ga nan ba samu wani cigaba ba zaka zo kafin ka zo sai da ka zo karbi layi karfe 2 na dare kaga ba wani cigaba wannan gurin da ka samu
sunana Aliyu Bello bada ne ke gani dai kamar cigaba shekara 59 ko to a da dai asibitoci dai ba wani damuwan an je za ka karbi mutum da hannu biyu a samu magunguna wadatacce ba wani batalakuci ba koyo ba amma yanzu da nake gani abubuwan mutum ya je da wani fashin nashi ma kafin a ce likitoci za su zo sai mutum ya biya galibata ko mutum da akwai saura dan nufashi kafin nan ma mutun ya zo sai mutun ya mutu.
Me kake ganin kamar ita gwamnati ya kamata ta yi?
Abinda da gwamnati ya su yi su dinga sa ido a wannan wuraren nan.
A Najeriya bayanai na nuni da cewa likitoci 40,000 ne ke jinya wa mutane fiye da miliyan 201 da ke kasar.
Sunana Evangelist Joel Hamajulde Gashaka. A gaskiya gefen kiwon lafiya mun samu koma baya saboda akwai asibitoci da yawa wanda aka gina. In ka je ba za ka samu magani ba kuma ba za ka samu ma'aikata cikakke ba. An yi ritaya da yawa amma ba a diba sabbin ma'aikata ba. Amma yanzu wani lokacin ka je asibitin ma likitocin ma kaman holo za su yi maka domin aiki ya fi karfin su. Babu ma'aikata, ma'aikata sun kasa.
Najeriya takan je ta nemo kudade musamman daga kasashen waje a bangaren kiwon lafiya. Hukumomi ba su amfani da wannan kudade da suke samu domin tabbatar da cewa al'umma wato talakawa sun amfana.
Da a ce ana aiki da kudin ne, ƴaƴanmu da suka yi makarantar likita ba za su fita kasashen waje don su je su yi aiki ba, kuma da kasan za ta samu cin gaba.
Sai kaga wato masu kuɗi ko kuma manyan jami'an gwamnati ba sa ma so su yi jinyan kansu anan ko kuma jinyan ƴaƴansu.
To idan asibiti na gwamnati ne, sannan kai gwamnati baka je asibitin ba, ka fita kasan waje, ai baka ba ma'aikatan nan kwarin gwiwa ba.
Mai martaba Osana na Kiana a jihar Nasarawa, Alhaji Abdullahi Amegwa Abbo na uku ya hori ma'aikatan da ke aikin kiwon lafiya da su sa tsoron Allah a cikin aikin su don ceton rayukan al'umma.
Alhamdulillah Zainab, fannin kiwon lafiya zan ce ana kokari, an yi kokari tun daga gwamnatin tarayya na zuwa na jihohi a zuwa karamin hukuma. An yi kokari, sai da kuma mu kara cewa a ci gaba da kokarin. In muka yadda duka za a yi wa gyara, to ta wani hanya za a biya yi wannan gyaran? Waɗansu wanda aka ba su ayyuka ɗin su yi ne, wansu ne ba tsoron Allah ne, gwamnati su ba da aiki ɗin su ki su cinye kudi sai duk abin da zai faru ya faru. To waɗansu kuma tsoron Allah na aiki ɗin, inda kowa zai yi jiso sa tsoron Allah zuciyarsa ya yi abin da ya kamata ne, Zainab, na tabbata miki ba za a samu wannan matsaloli ɗin nan ba.
Masana dai sun ba da shawarwarin cewa dole hukumomi su ba da ƙwazo wajen samar da lafiya mai inganci wa al'umma don samun ci gaba da ƙaruwar arziki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Har yanzu dai Zainab ba za ki nisa ba, domin za ki kawo mana wannan shiri na wata tattaunawa da kika yi da waɗansu mazauna jihar Nasarawa dangane da wannan maudu'i namu na yau.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu a wannan zaure da zamu duba wato bangaren kiwon lafiya cikin shekaru 59 da Najeriya ta samu ƴancin kai. Waɗanne nasarori aka cimma a bangaren kiwon lafiya? A nan zaure na yau ina tare da baƙi waɗanda ƙwararru ne a ayyukan al'umma kuma a batun kiwon lafiya. Daga hannun dama na ina tare da
Honorable Aminu Ma'azu Mai Fata, shugaban karamar hukumar lafiya ta jihar Nasarawa.
Sai kuma
sunana Elder Yohana Samari, ni retired malami ne kuma ni ne former secretary na KAN Nasarawa State.
Sai kuma
ni mai magana Alhaji Usman Lamino daga karamar hukumar lafiya.
To ina da waɗannan baki uku wanda za mu tattauna da su akan batun kiwon lafiya, wato waɗanne nasarori aka cimma, waɗanne matsaloli aka fuskanta, da kuma hanyoyin da za a samu ingantaccen kiwon lafiya a Najeriya. Zan fara da kai Elder Samari, kayi aiki a tsakanin wato a fannin kiwon lafiya. Me ake nufi ma da kiwon lafiya?
Ana nufin cewa a samu lura da lafiyan jama'a kafin ma a haife su. Suna yara a lura da su, a yi girma a lura da su, sun kwana biyu ma a lura, a tabbatar cewa sun samu magunguna da sauran abubuwan da ya kamata su yi girma a cikin samun koshin lafiya har sai randa Allah ya kiraye su.
To shi Elder Mai Samari ya ba mu wato takaitaccen bayani akan batun kiwon lafiya. Zan zo wurinka kai honorable mai fata, kai ne shugaban karamar hukuma. Sannan idan ka lura duka yawancin asibitocin nan suna cikin unguwanni ne, suna cikin karkara ne, kana shugabanta. Wani nasara aka samu musamman a bangaren kiwon lafiya?
Gaskiya a bangaren kiwon lafiya an samu cin gaba matuƙa sosai. Dan idan muka duba a shekara 59 din nan da samun yancin kai, ko mu nan na baya-baya, da kamar lafiya muna da asibiti guda ɗaya ce kwal lokacin muna yara, tana can hanyar Doma, yanzu tana ƙarƙashin ƙaramar hukuma. Muna nan aka zo aka gina babban asibiti a hanyar Shandam, wanda yanzu ita ce specialist. Muna nan yanzu kusan kowane gunduma-gunduma suna da kananan asibitoci a ƙarƙashin ƙaramar hukuma, wato kusan kowane ward-ward kenan. To kaga ajiyar aka duba wannan yanda abin ya taso, ai gaskiya samun wuraren shan magani ma kawai na gwamnati da suka zamana kusan kowane gunduma. Wasu gunduman ma suna da guda biyu, kamar ni a Chiroma ward muna da kusan sun kai kusan uku ma, tunda ita ce babbar gunduma a jihar Nasara, kusan in ce ma a Najeriya. To kin ga wannan fannin kan an samu cin gaba fiye da yanda kake zato. Sannan kuma musamman wajen malaman kiwon lafiya, don da za ka ga kaman karamar hukumar lafiya da ila likita yana zuwa daga wani waje ne, yanzu sai ga mu da likitoci da yawa a wannan asibitocin. To kaga ga kuma mu gashi ga malaman jinya da yawa, har da ƴaƴanmu da yawa a ciki. To kin ga gaskiya an samu cin gaba fiye da yanda muke tunani.
To Malam Usman, shi chairman ya yi maganan cewa an samu ci gaba, amma kuma ya wato zayyana waɗansu kaman likitoci da aka samu da ma'aikata, amma sau da dama ku kuna cikin gari kuma kukan ziyarci waɗannan asibitoci, kuna ganin kaman akwai isassun likitoci da ake da su a cikin wayannan asibitoci da ake da su?
Eh, tabbatacce akwai likitoci shashu wanda aka same su, musamman yanzu da Allah ka ba mu ciyaman mai kwazo, zai kan zaga ko ta ina ko je mun zaga wani asibiti a wani angoshi asibitin Malam Sabo Baba, kuma duk an duba za a gyara a ciki da komai, kuma kowane asibiti yanzu an zaga na samun magunguna fiye da inda kake tunani. Wannan da mun ga tashi ba mu samu wani abubuwan ba, so cin gaban da aka same su yanzu kowane wadod kamar na ka faɗa ana samun kwayoyika, ana samun komai, ko yaran mu kuma wannan an same su da yawa daga baya yanzu wannan duka sun shiga cikin wannan al'amura.
To Elda mai samari, kayi aiki a waɗannan asibitoci, waɗanne matsaloli ne ka fuskanta ko kuma kake ganin asibitocin musamman asibitocin gwamnati ke fuskanta?
Eh, da farko ina so mu sani cewa Najeriya babbar ƙasa ce, kuma Allah ya ba mu albarku masu yawa sosai. Na tuna lokacin da na ƙaramin yaro, ba mu san da maganan hospital ba, asibiti ba, mun san dispensary, kuma ana kira shi dispensary attendant, shine mai bada allura, shine mai daura miki, shine mai kome, kuma in ka tafi wurin shi shikenan ka warke. Ba san da maganan asibiti ba. To an waye gari, gashi Ubangiji Allah ya ba mu cin gaba, na yarda mu samu cin gaba, amma ba mu yi cin gaba irin abin da ya kamata ba. Me yasa? In an ce shi honorable ya faɗa cewa akwai asibitoci, na yarda. To ka san su politician, in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne, sai a je a lafta wani katotun asibiti, amma kaga ba ma'aikata, kaga ba magunguna, kaga babu abinda za su lura da mutane kiwon lafiya sosai. Ba ga su mutane da yawa suna ta tafiya, muna maganan kasan Nigeria ce. Ya kamata da mun ci gaba fiye da wannan. Yara kankana na fiye da a tsakanin shekara 5 suna mutuwa 70 a cikin 1,000, wanda bai kamata ba. Nigeria ba karamin kasa kaman Cote d'Ivoire ko kaman Benin Republic bane, babban kasa ce. Ya kamata da mun yi nisa. Kin gan kaman maganan measles, yara suna mutuwa, wanda bai kamata. Maganan polio, rigakafi, mutane ba su
amshi wannan abu wannan sha'anin gwamnati ne ta tabbatar da kiwon lafiyan jama'ar ta domin mu samu kosassan kiwon lafiya domin idan health is wealth idan kana
duk kasan da take da cikakken lafiya tana da arziki
ba shakka haka yake saboda haka ya kama mun samu nasarori amma nasarorin ba su zama yanda ya kamata Nigeria ta kai ba muna nan a baya har yanzu sosai
to honorable chairman mai fata akwai mutuwan kananan yara musamman da cututtuka waɗanda a waɗansu kasashe an wuce wurin kaga kamar yanda shi elder Samari yayi magana akwai polio har yanzu Nigeria ba a fitar da ita daga cikin kasashen da aka ce an rabu da cutar polio ko kuma shan inna ba akwai malaria wato cutar zazzabin cizon sauro har yanzu akwai kasashen da babu wannan cuta har yanzu mu muna nan a ciki kana ga kaman wannan nasara ce
gaskiya mu ga yawa kanmu gaskiya wa'annan abubuwa guda biyu ko kusan uku da kike magana akai gaskiya suna neman gwamnati mu tashi tsaye sosai tun daga matakin karamar hukuma zuwa jiha da kuma gwamnati ta tarayya gaskiya ne abinda elder ya fada asibitocin nan muna da su amma gaskiya muna da karancin ma'aikata karancin ma'aikatan nan wani lokaci gashi akwai ma'aikatan da ya kamata a ɗebe su amma saboda karancin kuɗi ba za a iya biyan su ba shi yasa yanzu kiga yawanci mun ɗauke su ne ma'aikatan wucin gadi muna jira lokacin da Allah zai sa a samu ƙari bisa ga kuɗi da karamar ƙananan hukumomi suke samu don in aka yi wannan gaskiya wasu cututtukan ma kamar yadda ya faɗa muna yara ai mun dispensary ne ko asibitin da nake gaya miki a hanyar doma sunan asibitin dispensary to shine komai da komai a lafiya a lokacin da mu muna yara kenan kin ga idan ku za a samu hanya da za a ɗibi ma'aikatan kiwon lafiya kuma ƙwararru gaskiya irin yawan jama'a da suke tururuwa zuwa asibitin ƙwararru kamar namu na lafiya gaskiya ba za a same su ba za ki ga malaria ƙananan cututtuka da za a iya magance su a matakin farko za a iya yin wa'annan kuma gaskiya muna da wasu jama'a har yanzu suna nan da tunanin cewa musamman maganin polio in aka yi wa ƴaƴa mene yaro ba zai haihu ba ko kuma wani irin dai irin champi din nan
sauraro mu ma za mu so mu ji na ku ra'ayoyi kun ji wannan tattaunawar yadda ta kasance don haka yanzu za mu ba ku da ku kira ku ainihin bayyana muna ya matsayin kiwon lafiya yake a yankin naku to mun samu kira daga jihar Nasarawa muke da shi a jihar Nasarawa
assalamu alaikum kuna tare da Garba Sale likita radio ta garin Agwagun domin jihar Nasarawa
to malam Garba muna jin ka
to gaskiya maudu'in da kuka kawo nan gaskiya ya mun dadi kuma na gode da ubangiji Allah ya bani ikon shiga cikin wannan shiri naku mai albarka
to muna godiya
gaskiya game da kiwon lafiya musamman mu mutanen kauyuka lalle akan gina mana asibitoci sai dai babu ma'aikata kuma yawanci suka samu babu magani to kaga kenan yawanci a ce kiwon lafiya din nan yana daya daga cikin abin da yake kawo mana matsalan talauci domin idan akwai lafiya ba za ka ma kashe kuɗi har ka ce za ka je asibiti ba idan aka kula da kiwon lafiya din nan asibitocin da aka gina din nan a sa ma'aikata kuma a sa ainihin magani na gwamnati a sa kulawa da mutane zai kawo sauki domin shi ainihin kiwon lafiya mu dai kan gaskiya muna da matsala misali in a ƙauye ne ka ce ba ka da kuɗi ga rashin lafiya ya samu ga asibiti ba magani ana neman mota da za ta kai ma mutum babban asibitin babu a gaskiya Najeriya da ya yi kyau a ce ta wuce wannan matakin a ce kowane ƙauye za a samu cikakken asibiti da ingantattun ma'aikata shi yasa suke kwashe 'ya'yansu kuma shugabannin namu suna kaiwa kasashen waje kuma muna
to Allah ya sa kiran naka ya kai a gari sun za mu leƙa Kaduna wani da yake Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum salam to gare ka
na sunana Hamza Balaraji Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya PR da taskar mabugawa kanar Dingazdo
fata Malam Hamza muna jin ka.
Alhamdulillah. Lalle na ji kun kawo abubuwa da dama musamman ma akan abin da ya danganci harkar lafiya. To mu zan ne cewa mu a jihar Kaduna gaskiya muna jinjinawa gwamnati akan irin kokarin da yake yi. Saboda za ka ga cewa musamman ma yanzu kananun wato kaman primary health care din nan da ake yi, maza ta gaskiya yana ɗaya daga cikin wanda shi gwamnan jihar Kaduna ya jajirce a kai, wanda har dai tsarin kaman babban daidai na cikin birnin Zaria ana tayin cewa za a iya kawo ababe kaman a cikin wanda za a dinga ɗaukar hoto da wa'insu ababe, har kawo ko waɗannan su ne suke kwatanta talaka kafin a ce za a kai matakin wato general hospital. To alhamdulillah ni babban abu da nake so ya kasance a ce a nan. Shugabanni don Allah su ƙara inganta wani don gaskiya akwai tsaiko, tabbas ana samun wa'insu tsaiko akan musamman harkar lafiya. Sai ka je ganin likita ka ji an ce ko zai nan ko ya yi kaza, wa'insu ababe zai je ka ji tsura da ba. In kuma ka kai asibitin ma ka ga samu wanda ma zai kula da wato mara lafiyar naka, sai ka ga cewa wallahi shi kanshi ba ƙaramin tasgaro ba ne. Ina zai kasance ma in yana rai hannun da Allah, harmi da Allah, da hannun Allah ne, to wallahi har sai a zo ma a rasa shi din ma. To gaskiya ina kira wato.
To Malam Hamza ya kama da zamai dauka kenan, bari mu tafi jihar Sokoto. A muke da shi a Birnin Shehu.
Sunana Abdulrashid Jola Musa Gurba daga jihar Sokoto.
To Malam Abdulrashid muna jinka.
A gaskiya mu dai harkar lafiya a Gurbawa ta gida ta bar sai alhamdulillah, kasancewa nan Gurbawa muna da health and technology ta Gurbawa, lafiya muna da kilan sama ga 50,000 masu aikin lafiya. Da cewa ni ma ɗaya ina ɗaya daga ciki, alhamdulillah kuma muna da mazaɓa kuma 11 wadda ko.
To barka, mun gode da kiran naka. Yanzu sai mu leƙa Kaduna. Wane ne Kaduna? Ba Alhaji Musa ka kashe rediyon ka don Allah. To barka ka dai, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, suna da Alhaji Musa Taro da ya kashe kawo Kaduna.
To Alhaji Musa,
to ni tambayar nake da ita dangane da irin wannan abubuwan da yake damun al'umma. Duk mai da gwamnati take matsa al'umma suna kaman Najeriya za a gudu gudu an yi polio, me yasa ita gwamnati ba ta kai da abin da aka tsaba mutane domin malaria ba? Domin idan muka dauka ka ga yanzu a Najeriya abu ciwon je fice illa malaria nan, wallahi wani gudu ka je za a ga sauro da kan kuda kunya masana ga su duk su kabu
To layin ka Alhaji Musa ya abin nan, bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a Katsina?
To kuna magana Shehu Sabaila ne mai da karamar hukumar Reme Tarayyar Najeriya.
To Shehu Sabaila muna jin ka.
To a yau gaskiya wannan maudu'i kun dauko mai duhu ne matakar amfani akan cigaban da aka samu akan gina asibitoci da ake yi. To amma nan jihar Katsina karamar hukumar Reme ana nan samu ana gina su a ƙauyuka, za ka je za ka isi a wot ne ko ko wani matsayi ma wanda bai kai na wata ba tun da abu.
To layin ka ya tsinki. To to kadeji Abdulaziz kaji yanda kuma kowa ke dai bayyana nashi ra'ayin. Haka nan ne kuwa ba ra'ayin shi musamman ni abin da suke cewa suna bukata a samu tsafta a likitoci. Shi ne muhimmanci da suke cewa in sun je likitoci za su iske kamar likitoci ba tsafta, kuma ce likita ya kamata ce muhimmin abu in ka zo ka san da kana gidan likita wurin akwai tsaftacen wuri. Kwarai da gaske. To ya ka san da yake ya shafi yanda kuma ake gudanar da asibitocin, sai ka je ka ga asibiti kamar wata mafakar cututtuka ma dai za a ce. To amma dai to da fatan Allah ya sa su mahukunta abin ya kai gare su, kuma da fatan za su yi abin da ya dace. To ka san bari madan shakata da wannan. To ai kuma ka ga na ga injiniyan namu ya fara daga mana hannu. To yanzu dai ya kawo mana zamu iya dauka kenan a madadin waɗanda suka taimaka min, musamman shi Abdulaziz Adali Toro da kuma wanda ya bada umarni Mr. Daniel Brown, sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.